أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سأرو السلام عليكم بركم دا ساكي كسانتوا تردكو أولا رانا تلاهدي شاتكوز غوتان رجاكونا شكرا تدبو الأر الأليف دودا تلاتين ببير باين جرال أرنب أنه محمد صلى الله عليه وسلم دقا قرمك زوا مدينة من دا يزو دي دا شاتكوز غوتان مايونا شكرا تدبو بيدا شاهدو ayo mai ga mu mun sake dawowa a cikin shirin namu na fatoyin rahama shirin da kan amsa tambayoyin da kuma sauraro ko kan aiko takan lambobin wayar da aka saba wato 0805554413 wato 0805554413 ko kuma 0701778442 wato 0701778442 haka zalika za ku yi aiko a cikin 0703604145 wato 0703604145 da masu hawa yanar sadarwa ta internet kuma za ku yi aiko ta adireshin mu na email a fatoyinrahama@yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ayyuma dai ga mu tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, domin amsa tambayoyin naku. Kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda zan kasance tare da ku. Sai ku biyo mu akramakan Allah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in, amma ba'du. Yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda ajiya muka fara magana akan hadisin Abu Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rawaito shi daga Ubangijinsa tabaraka wa ta'ala, wanda Allah ta'ala a ciki yake cewa, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu, ya ku bayina na haramta zalunci tsakankaninku, na haramta zalunci ga kaina, waje altuhu bainakum muharraman, kuma na sanya sai zama abin haramtawa ne a tsakaninku, fala tazalamu, kada ku zalunci junanku. Da muka ce Allah ta'ala ya haramta wa kansa zalunci saboda ya sifantu da sifa ta adalci, ya haramta wa kansa zalunci ba dan cewa ko akwai abin da yafi karfin Ubangiji ba, ko akwai abin da a'a, saboda ba sifa ce ta kamala ba, Ubangiji kuma baya sifantuwa sai da sifa ta kamala. Walillahi al-mathalu al-a'la, Ubangiji shi yake da misali mafi daukaka, don haka duk wata sifa mafi daukaka Ubangiji shi yafi cancanta da ita, don haka shi yafi kowa cancanta da zama adali, don haka ya sanya kuma zalunci ya zama haramun tsakankanin bayinsa, ce kada su zalunci juna. Wato za ka ga Ubangiji ta'ala ya haramta zalunci nan ga kowa akan kowa, kai hatta dabbobi, kamar yadda ya tabbata cewa a ranar gobe kiyama Ubangiji ta'ala zai yi shari'a tsakanin dabbar da ta wato tunkuyar wacce hatta karya mata kashi, sai ta karya mata kaho har sai ta daufansa daga yar uwarta. To kaga idan har dabbobi a tsakanin su Ubangiji ta'ala ya haramta zalunci, bai yadda da zalunci ba, to ina kuma zalunci zai zama karbabbe tsakanin mutane waɗanda Allah ta'ala ya ba su guzurin hankali, ya dora musu nauyi na takalifi na mas'uliyya, akan sa musu doka ta yi kaza ko kabar kaza. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya haramta zalunci, kicewa anzirin nasi yawma ya'tihim al'azab fa yaqulu allazina zalamu rabbana laula akhartana ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi' ar-rusul aw lam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal. Ubangiji yake cewa ka yi wa mutane gargaɗi, yau mai atihin raza, ranar da azaba za ta zo musu, bai kulu lazina zalam, sai wanda suka zalunci, suka yi zalunci za su rika cewa rabbana ya Ubangijin akhirna ila ajalin qarib, a dan dakata mana, a dan jinkirta mana zuwa wani dan lokaci kadan, wato a dan kara mana lokaci, a dan daga mana kafa, nujib da'awataka, za mu ansa kiranka, za mu bi dokokinka, za mu bi abinda duk ka ce mu yi, za mu bar abinda ka hana, wadda tabi'ur rusul, za mu bi manzanni. Allah ce awalam takunu aqsamtu, ba shi da ku kun yi rantsuwa ba, malakun min zawal, cewa ku ba za ku gushe ba, wato ku kun zo kenan kamar ba za ku koma gare ga Allah ba. Wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum, kuma kuka zauna a guraren waɗanda suka zalunci kansu, wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim, kuma ya bayyana gare ku kun ga irin abin da muka yi musu, wa darabna lakum al-amsal, muka yi ba ku misalai iri-iri kun gani, wato Ubangiji Ta'ala ya nuna wa dan Adam misali daban-daban, ya ji kissoshi da labaruka na al'ummomi da suka wuce. To amma duk da haka wannan bai sa yawa azanta ba, don haka wanda yake azzalimi zai zo yana dama, zai zo yana dama akan aikin da yayi ranar da Ubangiji Ta'ala zai kama shi. لا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الله تعالى كذا كذا كيس أما أنهم أبنجي تعالى بيسان كوياغا فلق أبن أزال مسكي أبن أزال مسكي نزال شيء الله يناغني يناجي كوم ذيك أهل سبا رانا الدغاء كاما سشكوبة زوبا لك باب وانا أبن دا yake zai zama wa dan Adam wato duhu ya rasa mafita a ranar gobe kiyama irin zalunci. Sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyama, zalunci duhu ne ranar gobe kiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin sanar da al'umma cewa duk wanda ya san ya zalunci wani tun anan duniya ya kamata su warware, ya wajaba su warware. Kana indahu li akhihi mablamatun فليتحلل منه اليوم من قبل ان ياتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. نمشي دو wanda ya san ya zalunci dan uwansa to su warware a yau tun gabanin wata rana za ta zo wanda dinari da dirhami naira da dala ba za su yi amfani ba, ba za su amfani mutum ba. Babu abin da zaka ba mutum ko a yi bailinka ko a rufe case ko a rufe baki ko a rufe magana. Shi kaga babu abinda ya kamata dan Adam ya tsoro irin ya zalunci wasu ko ya zalunci mutum daya ko ya zalunci al'umma. Yanzu kuma babu abinda ya fi sauki irin zalunci, wato shi ne aka fi ganin ya fi komai sauki a bashi sunaye iri-iri. Saboda a kira zalunci ihsani, a kira zalunci samun alheri, a kira zalunci cuwa-cuwa, a kira shi duk abinda ake so. Saboda an ɗauka kamar in an yi anan an gama, an manta Ubangiji cewa yake kada kai sa ran kakka yi tsammanin Ubangiji baya sane da abin da azzalumai suke. Inna ma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, Ubangiji yana jinkirta su ne zuwa ga wani ne da idanuwa za su fito su yi kwalo-kwalo saboda tsoro. Kaga mutane sun kuyar da kansu, suna tafiya a durƙushe, muhti'ina muqni'i ru'usihim, suna gaggawa amma kansu a ƙasa saboda tsoro da wulakanci. La yartaddu ilaihim tarfuhum, ko iya kimta ido ba sai, wa afidatuhum hawa, kuma idansu wato zukatansu cike da tsoro sun zama iska kwanko. To kaga ashe wannan ba karamin gargadi bane da tsoratarwa akan abin da yake sha'anin zalunci. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Sannan Allah Ta'ala a cikin wannan hadisi ya ce ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altukum bainakum muharraman fala tazalamu. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala ya ci gaba da cewa ya ibadi kullukum dhal illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum, ya ku bayina dukkaninku batattu ne sai wanda na shiryar da shi, ta ku nemi shiriya ta in shiryar da ku. Wato shiriya a hannun Allah take. Mutane in babu shiriyar Allah to a cikin bata suke, babu abin da zaka yi, babu wanda zai iya dora ka akan shiriya sai Allah. Zaka a gurin sa ake neman shiriya. Shi yasa Ubangiji Ta'ala ya dora mu akan addu'ar da muke yi duk sallolin mu guda biyar na farilla da kuma sallolin mu na nafila cikin karatu Fatiha, ihdinas siratal mustaqim. Muna Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici, ka shiryar da mu saboda shiriya a hannunsa take. Kuma kowane ne yana buƙatar Ubangiji Ta'ala ya shiryar da shi, yana buƙatar ya nemi shiriya a gurin Allah. Idan har ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk da matsayinsa da martabarsa da darajarsa da zamantowarsa shine cikakken annabawa wanda Allah Ta'ala ya zabe shi, yayi masa wahayin Alkur'ani, amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka ya kasance yana addu'a cikin dare, ya ce Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatir alimul ghaib fatir as-samawati wal ard alimul ghaib wash-shahada anta tahkum bayna ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun ihdini li ma ikhtalafu fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. yana addu'a yana ya ubangiji Allahumma rabb jibril ya ubangiji malaikan jibril da mika'il da israfil fatir as-samawati wal ardh wanda ya kirkire halittar samai da kasa alim al-ghayb wa shahada wanda yake masanin gaibi masanin abin da ya koyi da wanda yake sarari shi anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi ikhtilafun kai kake hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suke sabawa yace wa ihdini li mukhtalifa fihi min al-haqqi ka shiryar da ni game da abin da akai sabani akan sa na gaskiya to ka nuna mun gaskiya innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim domin kana shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici kaga idan har Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana roƙon Allah ya dora shi akan shiriya ina ga irin mu muke buƙatar haka a cikin dukkan komai mu roki Allah ta'ala ya nuna mana abin da yake madaidaici cikin harkar aqidar mu harkar ibadar mu harkar dabi'un mu akhlaq din mu harka ta kasuwanci mu harka ta siyasa mu kowace irin harka kai ka roƙon Allah ta'ala ya dora ka akan hanyar da take daidai ya nuna maka abin da ya dace nuna maka wanda bai dace maka kauce masa shine Allah ta'ala a cikin wannan hadisi yake cewa ya ku bayina kullukum dhalun dukkaninku matattu ne wato ba dan shiriyar ubangiji ba to dan adam zai ci gaba da zama a bata shiriyar ubangiji ita ke zuwa ta fadda dan adam daga bata kamar yace in kuntum min qablihi la min ad-dhalin kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallam kun kasance cikin batattu to in dai babu hasken wahayi to mutum a cikin duhu yake in dai babu hasken shiriya babu hasken shari'a to mutum a cikin fagamiya yake a cikin dihuwa yake haka babu ta yadda za a yi dan adam ya iya sanin inda ya kamata ya dora kafarsa yayin da ya daga ta sai ya san ina shari'a take ina koyarwa take ta annabawa ta manzanni haka Allah ta'ala a cikin wani hadisi yake cewa dukkaninku a cikin bata kuke sai wanda na shiryar da shi haka shiriya ta taufiki shiriya ta ba wa mutum dacewa ya ji gaskiya ta shiga zuciyarsa ya karbe ta ya aiki da ita wannan aikin Allah Allah ta'ala shi yake wannan annabawa duka da Allah ta'ala ya aiko sun bayar da shiriya ta karantarwa sun ba da shiriya ta wa'azi sun ba da shiriya ta ilimi ta nusarwa ta tarbiyantarwa duk wannan sun yi ta amma Allah ta'ala shi kadai ne mai sanya wannan abun a cikin zuciya mutum ya karba shi yasa zamu ga Allah ta'ala yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka shiryar da wanda kake so ba anan abinda ake nufi da shiryarwa wato ba za ka sanya wanda kake so ba ya karbi gaskiya ya aiki da ita wannan ba aikin ka bane ba za ka iya ba Allah shi yake shiryar da wanda ya so ma'ana shi yake sanya wanda ya ga dama ya karbi shiriya ya karba amma in shiriya ce ta bayani ta ilmantarwa ta karantarwa to Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine akan gaba shi yasa Allah ta'ala ce innaka la tahdi ila siratin mustaqim kana shiryarwa zuwa ga tafarki wanda dace ma'ana babu wanda ya kai Annabi sallallahu alaihi wa sallama nuna wa al'ummarsa hanyar da take madaidaiciya Annabi yayi wannan kuma ya cika amana ya isar da sako bai bar wani abin da al'umma take da buƙatar sani dangane da rayuwarta ba ta duniya da ta lahira sai dai sanar da ita yake cewa babbar wani abu da zai kusantar da ku da Allah ya nesantar da ku daga wuta sai da na sanar da ku babbar wani abu da zai ainihin kusantar da ku zuwa ga wuta ba ya nesantar da ku daga Allah sai da na hane ku haka babu wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanar da al'ummarsa ba sai da ya gama sanar da komai sannan Allah ta'ala ya karbi kayansa sai da Allah ta'ala ya saukar da aya ya ba da shaida cewa Annabi ya addini ya cika wato kaga ba a rage komai ba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan an gama barin tsari gaba ɗaya na ɗan adam wanda zai bi har tashin alkiyama to haka roman nan bayani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi shine abinda Allah ta'ala yake nufi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ko abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma akan sa shine siratin mustaqim shine tafarki madaidaici duk wani tafarki to sai dai ya karkatar da mutum daga tafarkin Allah da manzansa kuma ba zai tafiyar da shi akan tafarki madaidaici ba Allah ta'ala yake cewa inna hadha siratin mustaqim fattabi'u فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله wannan shine tafarki na madaidaici guda ɗaya ku bi shi shine guda ɗaya madaidaici ku bi shi kar ku bi wasu hanyoyi sai su raba ku da hanya ta saboda ka duk wata hanya ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to hanya ce da za ta raba mutum da hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ta'ala cikin wannan hadisi yake cewa ya ku bayi dukkan ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi don haka ku nemi shiryarsa ku nemi shiryata sai in shiryar da ku ubangiji kofarsa a buɗe take babu wanda Allah ta'ala yake batar da shi haka kawai sai idan mutum ya zaɓi shiriya ya zaɓi batar ce wa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma shakur faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna wa hadainahu najdai ubangiji ta'ala ya ɗora ɗan adam ya nuna masa hanyoyi guda biyu ne ga wannan in ka muka tsira ga wannan in ka muka ka halaka haka ɗan adam shi yake cewa ga wanda yake so sai ubangiji ya bashi dacewa akan yabi wacce ya zaɓa Allah ta'ala ka shirye da mu.
To amin suma amin. Wani tambaya mu ta farko a wannan makon da ta fito ne daga nan Muhammad Awal wanda ke cewa idan zan yi tafiya zan iya fara kasaru na tun daga tasha?
Ana fara kasaru yayin da aka bar gari. Yayin da zarar ka bar gari in kana cikin gari ba za ka yi kasaru ba ko da ka je tasha za ka yi kasaru za ka yi hada sallah. Za ka iya haɗa sallah amma ba za ka yi kasar ba za ka yi azahar ce za ka yi azahar ka yi la'asar amma kasaru ba za ka yi ta ba sai ka bar cikin gari.
Sai sakon Umar Musa Jandutse wanda ke cewa menene ingancin wannan maganar man qala ana mu'minun fa huwa kafirun wa man qala ana alimun fa huwa jahilun ana cewa maganar Sayyidi Umar ce
ana rawaito ta ga Sayyidina Umar akwai wanda ake kira Nu'aym ibn Abi Hind ya rawaito ta daga Umar ibn al-Khattab kamar da yake cikin littafin sunna as-sunna lil-khallal da wasu daga cikin littafai amma akwai magana akwai inganci to sai ce shi Nu'aym ibn Hammad lam yasma' min Umar wato bai ji wani abu daga Umar ba kaga akwai inkita a cikin sanadin saboda ana rawaito ta daga Umar amma bata inganta ba zuwa ga shi Umar din kuma man qala ana mu'minun fa huwa kafir abinda nauyi aka ce na ce ni mu'mini ne ya zama kafiri ce ni mu'mini ne ya zama kafiri akwai wanda suke ganin mutum ma ya ce ni mu'mini ne insha Allah a lokacin da ya kafirta wato yana shakkar ma mu imaninsa to wanda ya shakka cikin imaninsa ya kafirta akwai cikin wasu gulatul ahnaf wanda suka wuce gona da iri suna faɗar wannan da cewa ba daidai ba ne su ma magana da suke yi ana yin istisnai a imani akan ce ana mu'minun insha Allah babu laifi ka faɗa haka kana nufin ana mu'minun insha Allah wato abinda kake nufi a nan kalmar insha Allah a nan ba wai tana nufin kana shakka game da imanin ka ba ne sai dai wani abu ne da kasancewa Ubangiji ta'ala ta yiwu baka san dai Ubangiji ta'ala da me zai ya karba ko bai karba shi yasa wasu suka ce ana mu'minun ba su ce insha Allah din ba ma wasu suke cewa to yanzu a tabbai kai dan aljanna ne zaka ce kai dan aljanna ne in dai har zaka ce kai dan aljanna kace ni dan aljanna ne insha Allah to shi ma wancan kace insha Allah to saboda haka akwai ma wasu wanda ka ce insha Allah din ba sai dai ka tsaya ana mu'minun din sannan kake mu'mini da cewa su ma kuskure ne akwai wannan ruwaya daga Umar amma akwai magana akan ta.
Yanzu sakon Bashir Hoto wanda ke cewa mallam ina son bayani akan alƙali Iyad.
Qadi Iyad ɗaya daga cikin malamai ne na musulmi da suka yi wa musulunci hidima ake cin gajiyar tarihi. Alƙali Iyad Iyad ibn Musa al-Yahsubi mutumin Andalus ne a cikin karni ya rayu a cikin karni na 5 zuwa na 6 saboda an haife shi shekarar hijira 474 kuma ya rasu shekara hijira ta 544 saboda ka ga a cikin karni na 5 zuwa karni na 6 ya rayu ya yi alƙalanci a Sabta cikin garuruwan Andalus ne a da kafin a kwace garin ya dawo zama ƙasar Spain a yanzu ya yi alƙalanci a Sabta sannan daga nan aka dauke shi ya koma Garnata. Garnata ita ma tana daga cikin garuruwan kasar Spain a yanzu. A tun yana shekara 35 ya zama alkali, kuma an shaida cewa lokacin da yana alkalanci mutum ne mai gaskiya, ko mutum ne mai tsayawa a kanta. In ya tsaya akan gaskiya baya sauka, baya ja da baya. Daga baya da aka canza shi zuwa Garnata bai dade ba ya bar alkalanci. To daga ne ya samu sunan alkazi din shi alkali Iqadi Iyad shi ne sunansa, sunan mahaifinsa Musa. Ya yi rubuce-rubuce da dama, yana da littafin Shifa mai tarihi Hukukul Mustafa, wanda shi ne muke cewa Ashifa. Ashifa yana da cikin rubuce-rubucensa. Akwai littafin Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik li ma'rifati fuqaha'i madhhabi Malik, shi ma littafi ne babba da ya tara tarihin malaman mazhabar Imam Malik. Yana da littafin Ikmalul Mu'lim bi sharhi Sahih Muslim. Akwai littafin Al-Mu'lim na Mazari da ya sharhi Sahih Muslim, shi kuma Qadi Iyad ya zo ya karasa, wato kamar ya ciki wasu guraben da ya kamata a ƙara wasu bayanai, shi ne ya sa masa Ikmalul Mu'lim. Al-Mu'lim din sharhin Al-Mazari ne, shi kuma nashi Ikmalul Mu'lim. Banda yana da Masharikul Anwar, shi kuma ya hada kalmomi ne wanda suke kamar bakin kalmomi ko wanda suke bukatar sharhi a cikin Sahihaini da Muwaddata Malik. Yana da littafin At-Tanbihat. Yana da littafai da dama wanda ya rubuta, mai ciki akwai sharhin hadisin Ummu Zar'a. Ya yi rubuce-rubuce sosai, kuma ya bar ilimi mai yawa.
Tazi tambayar da ta zo daga wato Usman Sheka yake cewa mutumin da haɓo ya zo masa a cikin sallah ya zai yi.
Kusan jumhuru suna ganin fitar haɓo baya kare sallah, baya kare alwala, ko wanda suna da wannan ra'ayi cewa yana kare alwala kamar mazhabar Abu Hanifa suna cewa yana kare alwala fitar haɓo ko jini. Mazhabar Imam Ahmad idan ya yi yawa, in kaɗan ne ba matsala, amma in ya yi yawa. Amma Shafi'i da Malik suna ganin baya kare alwala, kuma wanda haɓo ya zo masa kamar yadda Asar suka zo, ko shi Malik ya kawo su a cikin Muwaddah na Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Abbas, Sa'id ibn Musayyib, cewa idan mutum haɓo ya zo masa zai je ya wanke, ya zo ya ci gaba da ginawa akan abin da ya sallata. A Malikiya babu wani abu da za ka yi gini a kansa sai haɓo. Sun yarda cewa in haɓo ya zo mutum ya zuwa ya wanke, ya dawo ya gina akan abin da ya riga ya sallata. Saboda mutum wanda yake haɓo, an samu wannan daga aikin Abdullahi dan Umar, an samu wannan daga aikin Abdullahi dan Abbas, da aikin wasu daga cikin tabi'ai kamar Sa'id ibn Musayyib. Imam Malik ya kawo su a cikin Muwaddah. Saboda haka idan har haɓo ya zo mutum yana sallah, to zai iya komawa gefe ya wanke ba tare da ya yi magana ba, sannan kuma ya zo ya dora akan abin da ya riga ya sallata.
Sai sakon magaji Madaki Abdullahi ke cewa shin Hajjaju sahabi ne?
Hajjaju ba sahabi ba ne, Hajjaju ba malami ba ne, Hajjaju ba wani waliyi ba ne, ba wani mai bautar Allah da ya shahara da ibada da zuhudu da gudun duniya ba. Hajjaju soja ne daga cikin sojoji wanda suka yi yaƙe-yaƙe a ƙarƙashin daular Abdulmalik ibn Marwan da wasu daga cikin sarakunan Banu Umayya. Ya shahara a tarihi da zalincinsa. Duk sanda aka yi maganar Hajjaj, to za ka ji an yi maganar zalunci, ko duk sanda aka yi maganar zalunci za ka ji an yi maganar Hajjaju. Ya shahara da zaluncinsa, shi ne kusan ya yaƙi Mus'ab ibn Zubair a Iraki, ya kashe shi, kuma ya zo ya kashe Abdullahi ibn Zubair a Makka wajen yaƙar Abdullahi ibn Zubair, ba har aka jefi Ka'aba da manjanik, aka rugurguza wani ɓangare na Ka'aba da majaujawa wajen a ga an yaƙi Abdullahi ibn Zubair. Kuma ya riƙe kofa a matsayin gwamna, ya dai yi tarihi haka wanda yake ba shi da daɗi, ciki yake da zalunci da keta da zubar da jini ba bisa gaskiya ba.
Sai sakon koko ƙara yawan da ke cewa dakan ga manya suna hani da abar takalmi a kife, shin addini ne ya hana ko kuma dai al'ada ce?
To gana fadar haka ne kawai saboda ladabi. Jihatus sama, jiha ta sama jiha ce da ake girmamawa, ko addu'a mutum zai hannunsa yake dagawa sama, sai yake ganin in ka kifa takalmi ya kalli sama kamar ba girmamawa irin wannan. Amma ba san wani nasi da ya zo akan wannan gaskiya.
Sai Abbas Gadar Sale yake cewa malam ya hukunci matar da ta auri wanda ba musulmi ba, kuma bai musulunta ba shi, shin hakan ya halatta su ci gaba da zama?
Haramun ne mace ta auri wanda ba musulmi ba, sabo yana yin addinin ahlul kitabi ne, kirista ne ko yahudi ne, ko kuma wanda ba shi da ma addini, haramun ne. Wanda musulunci ya halatta shi ne musulmi ya auri wacce take kitabiya, ita ma idan ta zama mai kaba kai ahlul kitabi musulmi namiji ya halatta, amma ba a halatta wa mace ta auri wanda yake abin nan ba, saboda kullun namiji shi ne a sama, in ta aure shi to zan zama shi da a sama, musulunci kuma sama yake, ba a sama ba a fin shi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce la hunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahunna, ba za su halatta gare su ba, zan ba su ba, zan ba su halatta gare su ba. Saboda haka auren matan can ma bai yi ba, bari a ce su rabu. In mace ta musulunta mijinta bai musulunta ba, to a ka'ida za a ba shi dama. In ya musulunta duk sanda ya musulunta suke nan sai su ci gaba da zama, ba sai ma sake ɗaurin aure ba, kamar yadda ya faru tsakanin sahabbai da matansu. Ba wani sahabi da ya musulunta annabi ya ce a zo ku zo a sake ɗaura muku aure da matarka, zai iya abin nan. Akwai yar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam Zainab wacce take karkashin take auren wani da ake kira Rabi'u ibn al-As. Lokacin ta musulunta tana gurinsa, ta musulunta daga baya ta dawo Madina, shi kuma musulunta ba sai bayan shekara 6 ne musulunta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida aurensu ba tare da an sake ɗaurin aure ba, ta koma ta ci gaba da zama tare da shi. To haka bai kamata wadda take musulma ta zauna ƙarƙashin wanda ba musulmi ba.
Sai sakon Anas Saminu Kurawa ne ke tambayar ya matsayin wanda bakinsa ya saba da faɗar ƙarya a dukkan zancensa.
To ƙarya ba ta da kyau, kuma idan mutum ya zama mai yawan ƙarya yana da haɗari, saboda babu wata ƙofa ta fajirci kuma da ba zai shiga ba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur inna al fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaban. Nabi ya ce a hirɓinku da ƙarya, na hane ku da ƙarya. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, domin ƙarya tana yi wa mutum jagoranci ne zuwa ga fajirci, sannan shi kuma fajirci yana jagoranci ne zuwa ga wuta. Mutum ba zai gushe ba, yana ƙarya, yana kiradadan ƙarya. Wato kamar wannan da ya faɗa, yana komai nashi ya yi ƙarya. Hatta yuktaba inda Allah kadhaban, har sai an rubuta shi a gurin Allah a matsayin mai yawan ƙarya. To kaga duk wanda ya kai wannan matsayi babu shakka al'amarinsa ya lalace, ya balbalce, ba zai kyau ba. Saboda haka yana da kyau mutum ya zama mai gaskiya. Gaskiya ita ce mafita ta dukkan komai, duk abin da mutum yake. Inda yana yin gaskiya to zai samu mafita. Ko menene, inda za ka yi gaskiya to ko da kowane lokaci za ka ga kamar gaskiyar ta dan jawo maka wani abu, amma ƙarshe za ka ga ita ce za ta fitar da kai.
To sai sakon dini Talibu wanda ke tambayar mene abinda addini ya karantar a yi lokacin da aka ɗauki gawa zuwa makabarta.
Yana nufin ko yana tambaya ne ko an ce a yi wani zikiri ko wani salati ko wani abu? Ba a ce a yi wannan ba. Inda aka ce wani ɗau maka gawa za a tafi kabari a yi ta salati ko a yi ta zikiri ko a yi ta abin nan. Kuma ya halatta a tafi a gabanta, a tafi a bayanta. Da ne aka hana tafiya a gaban jana'iza, amma daga baya an halatta wasu su tafi a gaba ko su tafi a baya. Amma waɗanda suke da abin hawa su an fi so kada su tafi gabanta, ko dai su wuce can su ƙarasa, an kuma za a zera da su to su zama a baya suke. Amma maganar ko me za a riƙa faɗa lokacin da aka ɗauke ta, ko a yi ta kabbarbari, ko a yi ta salati, ko a yi ta istirja'i, wannan duk babu wani abin da ya zo na umarni da wannan.
sai sakon Firdaus Ibrahim ya ba da take cewa mutumin da wato mutumin da yayi addu'a ya kwanta sai wani abu kuma ya sa ya tashi ya fita to idan ya dawo zai kwanta sai ya sake yin wata addu'a
ya danganta da irin fitar idan ya fita ya je ya wasu harkoki kamar da ya tashi ya fita ya je makota kuma ya dawo zai kwanta sai ya sake yin addu'a amma in fita ce haka ya dan fita ya je ban daki ya yi fitsari ba lallai sai ya sake maimaita duk addu'o'in da ya bayar ba
sana kuma ke cewa menene matsayin cin abinci mutum bai cire takalminsa ba a musulunci
ba wani abu din ka ci abinci da takalmin a kafanka ka ce sallah ma da mutum ya yi da takalminsa matukar dai abin din nashi yana da kyau a wata matukar ba najasa to bare ko cin abinci idan mutum ya ci abinci da takalmi a kafanshi ba wani abu
me ce mallan ya hukuncin wanda ya saci alqur'ani kuma yake karantawa daga Rabi'u M Inuwa
to alqur'anin da aka ajiye aka ce wannan waqafi ne ma'ana waqafi na duk na kowa da kowa ne ba na mutum ɗaya ba kowa da kowa na iya amfana da shi in mutum ya dauke to ya dauke haƙƙin mutane saboda yana nan mai laifi ko da qur'ani ne ba wai dan yana qur'ani ba kuma an halatta masa ya saci kaga da shi kenan sai a zuka kwashe Qur'anin masallaci kowa yana kaiwa gidansa kowa ya shigo masallaci ga Qur'ani sai dauka kai gidan shi ba zo babu ko daya so dan yana karantawa wannan ba zai fushe shi ba kamar barawon da ya sata ne ya sadaka da kudi wannan ba zai fushe shi ba dan ya bayar da kudin sadaka ko ya je ya wani aiki alheri da shi so karatun sa yana nan a matsayin karatun Qur'ani ba za a ce wai ba shi da karatun Qur'ani ba da wannan karatun Qur'ani wannan wani abu ne ba raguwa yayi ba da Qur'anin ba raguwa zai yi ba ba kamar ka dau kudi bane ka ba sadaka mutum ya saci kudi ya bayar da sadaka ai kaga yanzu dalilin kudin ne ya bayar sai ce bai da lada anan amma shi Qur'anin yana nan karatun nashi daban Qur'anin shi ba kuma daban saboda ka satar tana nan kuma ladan karatun sa kuma yana nan
to sai sakon Ibrahim Suleiman Iro wanda ke cewa mallan me ake nufi da ci da addini
ci da addini abinda ake nufi da ci da addini wato mutum ya shiga rigar addini domin samun wani abu na duniya ci da addini akasin ikhlasi wato akasin yi dan Allah mutum ya zama ne yana kokarin nuna shi mai addini ne ba dan komai ba dan ya samu wani abu na duniya ta karkashin wannan idan har ta kai ya bata addinin saboda bukata ta duniya to wannan abin yayi muni to zai iya yi wa ci da addini ba tare da bata addinin ba wato ya rika yin abin da ya kamata yayi dan Allah amma kuma shi ba wai dan Allah ne a zuciyarsa ba yana yi ne saboda ya ja hankalin mutane ko a yadda da shi ya samu wani karbuwa ko ya samu wani matsayi ko ya samu wani abu da duniya shi yasa yake abin kaga anan ba wai bata addinin yayi ba amma kuma abin da ya kamata a ce yayi na ikhlasi yayi aikin sa dan Allah bai yi ba ya fake da addini ne dan ya samu wani shiga da matsayi akwai kuma wanda zai ci da addini ta hanyar bata shi wato ta hanyar kokarin ya bata wani abu na addinin saboda ya kara samun daukaka shi kuma a gurin mutane ko kuma gurin wasu wanda suke gurbatattu to duk wannan karkashin sa duk zai shiga karkashin ci da addini
sai sakon Umar ya kace Ali Barkun yake cewa mutumin da yayi sallah ba tare da ya kalli al-qibla ba sai kuma da idar aka sanar da cewa ba fa al-qibla ya kalla ba shin sallar sa tayi
in ya riga yayi sallar yayi ijtihadi wato mutum ne yazo guri bai san al-qibla ba sai yayi ijtihadi ya iya baki kokarin sa dai ya kintata dai cewa yana tunjin da nan al-qibla ce yana cikin sallar aka zo aka sanar da shi sai ya juya kawai ba yanke sallar zai yi ba sai kawai ya juya ya kalli inda aka ce nan da alƙibla ya ci gaba da sallarsa in ya raka'a biyu ya tafi in ya raka'a biyu ya tafi ta uku in ya yi uku ya tafi ta hudu kawai in kuma ya gama ne to shikenan wannan da ya gama ya ta riga ta tafi sai dai in ya tashi ta gaba to sai ya nemi da aka nuna masa nan ne alƙibla ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura an gaya mutanen kufa suna sallah an canza alƙibla suka je suna sallah asuba aka gaya musu limami ya juyo ya kalli alƙibla sauran mamudu suka juya aka kalli alƙibla suka kara shi sallah su haka ba tare da sun yanke sallah su sun kuma dasa ta min jadid
sai sakon magaji British wanda ke cewa mallan ya hukunci mutumin da duk maganar sa sai ya rantsi da kuma cewa idan ba haka bane abu Allah ya tsine masa.
To yawan rantsuwa ba a buƙatar sa komai mutum ya rantsi. Sunan Allah yana da girma, yana da daraja sosai, bai kamata komai mutum ya cusa sunan Allah ba. Wala tajalullahu urdatan li aymanikum, zama da sunan Allah ko yaushe ka tashi ka zama da shi, zaka je ho cikin maganar ka, cikin tadin ka, cikin hirar ka. To a irin wannan za a rika samun kurakure da yawa suna shiga cikin maganganun mutum. Yayi magana ya rantsi inda bai dace rantsi ba, wata maganar rawasa yake, amma saboda ya saba da rantsuwa ya jefa rantsuwa a cikin ta. Wata maganar ba gaskiya bace, amma saboda ya saba rantsuwa ya rantsuwa a cikin ta, saboda harshen nasa ya saba komai zai faɗa ya rantsuwa. Saboda ya kamata ya zamana sunan Allah yana gudana akan harshen mutum a gurin da ya ga ya dace, a muhallin da ya dace, a lokacin da ya dace. Wannan shi ne abin da ya kamata, kuma ba koyaushe mutum ya rika jefa sunan Allah ba, za a rika samun wato kurakure da tuntuɓe mai yawa a cikin irin wannan. Sannan kuma sunan Allah dan ya fito daga bakinsa ko rantsuwar ta fito, ba za ta yi daraja a gurin mutane ba, saboda ya saba yin rantsuwa. Mutane sun saba jin komai na shi ya rantsi. To duk ranar da ake buƙatar yawan abin da za a ƙarfafa, za a yadda da magana sa, dan ya rantsi ba za a ji, wato ba za a ɗauki rantsuwarsa a wani abu ba. To kaga a nan ma akwai raguwar kimar sa a gurin mutane, a idon mutane. Ka zamana in ka faɗi Allah a cikin maganarka, mutane za su ji eh gaskiya ne mutumin nan, tunda har ka ji ya rantsi. To gaskiya mutumin nan abin da ya faɗa haka ne, a ƙara nutsuwa, a ƙara yadda. Amma ya zama da harshen ka koda yaushe kana cikin magana za ka yi rantsuwa inda ya kamata da inda bai kamata ba, cikin wasa, cikin komai rantsuwa. To ran da kuma kake buƙatar ka ƙarfafi maganar ka da rantsuwa ɗin, kuma za ta yi ƙarfin ba. Kaga duk wannan rage kima ne ga mutum. Sannan maganar ya mutum ya riƙa jawo wa kansa tsinuwar Allah, shi ma ba bai dace ba. In ba haka ba ne Allah ya mun kaza, in ba wannan abu ne wanda yake bai ka duba a cikin batun li'ani, saboda babban sha'ani ne aka shigo da irin wannan irin rantsuwa ta tsinuwa. Aka ce idan mace da namiji za su yi li'ani, ka je ita, wato shi namijin ya yi rantsuwa guda hudu, ta biyar ya kira la'anar Allah a kansa, in har ba gaskiya yake faɗa ba. Kaga sai aka sanya ta biyar ta zama la'ana, saboda babban matsala ce. Tun ya zo ya dubi matarsa da ciki, ya ce ba cikinsa ba ne, ba ƙaramin abu ba ne. To sai batun ya jawo wa kansa tsinuwa, in ƙarya yake ya shigo, ita kuma ta yi rantsuwa guda hudu, a ta biyar ta cika shi da cewa hushin Allah ya tabbata a kanta in gaskiya yake faɗa. Shi ma a nan kaga da ƙarshe aka ce ta rufe da wannan hushin Allah ya tabbata a kanta, saboda shi ma ba ƙaramin abu ba ne mutum ya jawo wa kansa, ya jawo wa wani wanda ba ɗansa ba, ya sanya masa cikin ɗayansa, ta yadda komai zai iya a harkar auratayya, harkar gado, harkar komai zai zama an samu matsala a ciki. Kaga ashe a manya-manyan abubuwa ne ake wannan, amma ya zama ko meye ɗan ƙarami da babba, kana magana da ɗanka, kana magana da abokinka, kana magana da matarka, da kowa sai ka yi irin wannan babban rantsuwa ko irin wannan babban in kaza ba kaza, Allah ya mun kaza. Wannan ba ɗabi'a ce ta mutanen da suke da nutsuwa ba.
Sai sakon Abdulkarim Isa Rijiyar Neman ke cewa mene hukuncin wanda baya zuwa masallacin juma'a kuma ba lafiyarsa ƙalau?
To kuskure ne ba ƙarami ba. Zuwa masallacin juma'a wajibi ne ga musulmi da yake balagagge, namiji kuma wanda yake zaman gida lafiyayye. Musulmin da yake ba zaman ba a gida yake ba, matafiyi ne, ba wajibi ba ne. Dan ya je masallacin juma'a babu laifi, amma ko bai zama wajibi ba. Mace bai zama wajibi a kanta ba, bawa bai zama wajibi a kansa ba, mara lafiya shi ma bai zama wajibi a kansa ba. In har zai iya tattakawa ya dan daddaure ya je, ba komai, amma bai zama wajibi a kansa. Amma lafiyayye a zauna a gida, namiji ɗa, amma ya ƙi zuwa masallaci, wannan kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku hano ga barin, wato ko dai ku daina barin watsar da zuwa juma'a, ko Ubangiji ta'ala ya sanya muku huna wato munafici ya gada muku da munafici a zuciyarku. Wanda ka rashin zuwa Juma'a da mutumin da yake da lafiya kuma yake zaune a gari, abu shakka wani abu ne da zai iya haifar masa da munafici a zuciyarsa ya tashi cikin sahun munafikai ranar gobe kiyama. Haka ba daidai ba ne.
Sai sabon Muktar Muhammad wanda ke cewa malam suwaye suka fi cancanta da wanke gawa, kuma shin ya halatta a yi amfani da sabulu mai kamshi a yayin wankan?
To, makusantan mamaci su ya fi cancanta su wanke shi, wanda suke makusantanta sai dai idan su dangin nasa sun yarje ma wani ko wasu babu laifi. Wato, uba zai iya yarje ma ko abokinsa ko makocinsa ya ce ayiwa wani wanka. Maza a janibi wanda ba su da alaka da mace ta auratayya, misali ba mijinta ba, ba zai wa mace wanka ba, sai namiji a ce ya zo ya wace mata wanka ba, sai dai mata ya wanta su yi mata wanka. Yaro shi ba kusan duk ɗaya ne da babba, ba bambanci, da kuma kusanta su ya kamata su yi, sai dai idan su ba kusantar sun ba da izini to wani yana iya zuwa ya yi.
Sai sako na gaba, batun wanka da sabulu mai kamshi.
Ba a buƙatar a sa sabulu mai kamshi, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a sanya magariya, ganyen magariya.
Sai Abdullahi Hamza Muhammad ya
so daga baya ana sa masa turare ne. Za a sa masa turare daga bayan alkafaninsa, saboda haka ba sai an sa mai kamshin ba a cikin ruwa.
Sai sakon Abdullahi Hamza Muhammad ke cewa menene hukuncin zunɓe a musulunci?
To, ina ga kamar kowa zai san hukuncin zunɓe, tunda dai zunɓe ba wani abu ne mai kyau ba. Ka riƙa nuna mutum da baki kana faɗar magana mai ciwo a kansa, wannan kowa ya san cewa ba da kyau, tunda kowa ba zai so a yi masa haka ba. Lana ta wailu li kulli humazatin lumaza, tsananin azaba ta tabbata ga dukkan wani mai yafici ko mai zinde, tunda zai ga wani yafici abokin zamansa ya nuna shi ko ya nuna shi da baki, ka gan shi can wancan ɗin can kaza kaza kaza, ya faɗi maganganu masu muni a kansa. Allah ta'ala ya ce wannan wato tsananin azaba ta tabbata ga mai wannan, saboda haka yana daga cikin kaba'ir manyan laifuka.
Faruku Etan ya ce mutumin da ya mutu da janaba, shin wanka nawa za a yi masa?
In aka yi masa wankansa na mamaci ya isa, ba sai an yi masa wankan janaba ba, sannan za a sake masa wankan.
Sai Saddam Badawa yake cewa malam na fara azumin kafara saboda na kade wani ya mutu, to amma kuma ga Ramadan zai zo ban gama ba, yaya zan yi kenan?
Za ka yi azumin Ramadan, ana yin sallah, ranar sallah ba za ka yi ba, ranar sallah za ka yi sallah tare da mutane, amma kashe garin sallah sai ka ci gaba da wannan na kafara din.
Sai Ahmad Gunduwa yake cewa ya hukuncin yin sallah akan benci?
To, idan yana da faɗi yadda zai tsaya sosai ya yi sallar ba tare da ya girgiza ba ko ya jiho shi, ba wani abu.
Shi kuma Mustapha Musa daga Sudan yake cewa mana idan likita ya yi sakaci har mara lafiya ya mutu, menene hukuncinsa?
To, kuskuren likita iri-iri ne, akwai likitan da yake ba likitan gaske ba ne, kawai dai mutane ne suka mai da shi likita, shi ma yadda likita ne, ko shi ya nuna mutane shi likita ne, alhalin ba likita ba ne. To, wannan duk wani kuskure da zai yi a cikin aikinsa, duk wani matsala da za a samu, to sai ya biya. Haka in abin da ya shafi wata gaba ce aka rasa ko aka yi mutuwa, to sai ya biya diya, saboda akwai wani abu na kama da ganganci. Akwai likitan da yake aikinsa ne kwararre ne, an san shi aikinsa ne, kuma ya yi aikinsa yadda ya kamata, sai abin kuma ya zo da akasi, aikin ya yi shi yadda ake so, maganin ya ba da wanda ya kamata a bayar ga irin wannan kes ɗin, amma kuma sai aka samu mutum ya mutu, wannan babu komai a kansa, ba shi da laifi. Saboda ta fuskar ilimi ya cancanta, hakanan aikin sa kuma yayi shi a mahallinsa. Akwai likitan da yake kwararre ne, ya san abin da yake yi, sai yazo yana aiki wurin aikin sa, sai ya kauce ya taba, kamar misali tiyata ce yake wajen tiyatar sa, sai ya taba wata gaba lafiyayya, sai aka samu kuri anan abinda zai yanke, wajen ya yanke wani abu mai na cuta sai yanke mai kyau. To a kaga anan yayi kuskure, ba shi da laifi a gurin Allah, amma kuma zai biya diyar kuskure ta shi ta wannan gabar da ya salwanta. Sannan samu likita wanda yake kwararre ne amma kuma da yazo aikin kwata-kwata sai shi ba yadda ya kamata ba, ya aikin sa ne kwararre ne amma kuma da ya tashi wannan aikin sai shi ba daidai ba, ko dai saboda kamar yadda mai tabbaya ce sakaci ko rashin tsaya kula, to shi ma zai biya diyar abin da ya salwantar. Ba a cewa ya yi wato ya dauki zunubi, amma dai zai biya diyar abin da ya salwantar, saboda zai shiga karkashin ɗan kisa ne, zai shiga karkashin kisan kuskure. Ba za ka kira shi ganganci ba, duk da yana kama da ganganci, amma dai ba za ka kira shi ganganci ba, ba za ka kira shi kisa ne kuskure. Saboda haka likita ya yi kuskure ko ya yi sakaci, za mu ce ya yi sakaci har mara lafiya ya mutu. Kamar misali magani ne ya kamata a ce tuntuni ya rubuta masa, an nemo an so an kawo masa, amma sai ya watsar da maganar har mutumin ya zo, kaga akwai sakacinsa, to a nan zai yi kafara kuma zai biya diya.
Suna ke cewa shin sharaɗi ne sai masallaci ya cika kafin a kafa sahu a waje?
Na'am, sharaɗi ne, daman sai ciki ya cika shi sahu, shi ne zai fito har waje, ba wai mutum ne zai tsaya a waje ba ya ta da wani sabon sahu. Haka in ciki ya cika, sai kuma sahun da yake dab da na ciki haka har ya kai inda duk zai kai, to duk inda ya kai kuma hukuncin sa ɗaya da masallaci ko ina ya je. Amma mutumin da ya je masallacin Madina misali ko masallacin Makka, sai ya zama na ciki ya cika, sai ya salla a waje, to yana da ladan wanda ya salla a masallacin Makka ko Madina. Ba za a ce ai shi tunda a waje yanzu ya salla ba, shi masallaci ba samu wannan ladan ba, hukuncin sa ɗaya sun da sahu ne ya kawo shi hagurin. Amma idan ciki ba kowa ya tsaya waje, to ba shi da ladan wanda ya salla a cikin masallacin Madina ko Makka.
Cikon da cewa ke menene sayancin cewa sallar juma'a ba ta inganta idan mutum baya ganin masallacin?
Ban san wannan ba, na da muka ce sahu zai iya ja ya tafi watakila ya shiga hallun guna, to kaga ba lallai hango masallaci ba, amma kuma yana jin sautin liman, musamman yanzu da ake da amsa kuwa, haka ba sharaɗi ba ne sai ya hango masallacin.
Shabba Tela a Tidin Fulani ya ce, malam a ja hankalin waɗanda ba sa yadda a sahu da su a sallah.
To wannan mummunar ɗabi'a ce, kuma tana nuna mutum mai girman kai ne, kuma wanda yake da girman kai yana cikin hatsari, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, wanda duk yake da kwatankwacin kwaya zarra na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba. Wannan hadisi yana da ban tsoro, a ce kana da girman kai kwatankwacin kwaya zarra, wato duk kankantar sa, Annabi ce la yadkhulul jannata, kaga akwai hatsari. To mutumin da zai shiga sahu amma ba zai so a haɗa sahu da shi ba, me yasa? Saboda yana ganin ya fi ƙarfin ƙafar wani ta taɓa tashi ko jikin wani ya taɓa nashi, saboda haka shi ko yana ga kamar duk ma ko datti-datti gare su ko ƙazanta-ƙazanta ko ruwa-ruwa suke, wannan bai dace ba ɗabi'a ce mai kyau ba. Idan ya zama na halin mutum ne, ba mamaki wata rana ya shiga masallaci, ya shiga sahu, wani ya zo irin mutanen da ba sa da tunani, ba su damu ba, ba su da kula, ya zo da kayansa duku-duku ko kayansa dubbakin mai ne ko yana hamami yana wari, wannan babu shakka mai halatta ya ma shiga masallacin haka ba. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akala min hadhihi shajarata fala yaqrabanna masallana, wanda duk zai ci wannan bishiya ya nuna tabarnuwa, ce kada ya kusanto masallacin. To mutum wanda zai zo da wani kaya haka, yana wari, yana hamami, yana doyi, ya shigo cikin masallaci, babu shakka mutane za su kyankyamu haɗa sahu da shi ko jingina da shi ko wani abu, wannan suna da uzuri a nan. amma mutumin da zai mai da halinsa ne haka ko da waye shi kada a takura shi ka a matse shi to wannan ba dabi'a bace mai kyau girman kai ne kuma girman kai abu ne mai hadarin da suka yi da muka ji Allah ya sa su ne ce mai girman kai ko mun kankanta sai zai shiga aljanna
sai sakon da yazo daga Ibrahim Suleiman Ibrahim yake cewa ana yin zikirai bayan sallar farilla to dan ne mutum zai yi a yayin da yayin sallar nafila
to ba a faɗi wasu zikirai kayyadaddu aka ce wannan na bayan nafila ne saboda in kai sallar nafila kaga zaka ci gaba da tasbihi zaka ci gaba da haylala zaka ci gaba da istighfari zaka ci gaba da salatu annabi kowanne kaga dama zaka iya ci gaba da yi ba a kayyade ka da wasu tasbihai ba ko wasu zikirai wanda aka san ana yi a lokacin da aka yi farilla
shi muna ce mallam muna so ai mana bayanin irin siffofin shugaban da ya cancanta mazaba
to wanda ya kamata ya shugabanci al'umma ya kamata ya kasance mutum ne salihi mutum ne na kwarai mutum ne wanda zai kula da daruriyat na al'umma daruriyat su ne abin da ya shafi addinin al'umma zai kula da abin da ya shafi addinin su ba zai bari addinin su ya lalace ba zai kula da abin da ya shafi rayuwarsu ba zai bar abin da zai yi barazana ga rayuwarsu ya wakana ba a ƙarƙashin mulkinsa zai kokarin tsare dukiyoyinsu ba zai bar abin da zai salwanta dukiyoyinsu ba ko ta bangarensa ko ta bangaren wasu daban haka zai kiyaye dukiyar al'umma ba zai ci ba ba zai bari a cinye ba ba kuma zai bar wasu a waje su ma su rika barazana ga dukiyar al'umma ba zai tsare musu wannan zai kiyaye mutuncin al'umma ba zai bari wasu abubuwa da ɗabi'u da halayya wanda za su zubar da mutuncin al'umma su rika wakana a cikin al'umma ya zira ido ba ya zama tsayayye ne ta wannan bangaren zai kula da kiyaye hankalin al'umma ba zai bari abinda zai lalata hankalin al'umma ba ya sa al'umma ta zama wata mahaukaci ba mutane zama su mahaukata yan maye yan marisa yan kwaya zai ga cewa wannan abun bai ci gaba da zama a cikin al'umma ba to wanda zai kula da waɗannan abubuwa babu shakka shine wanda ya kamata ya zama shugaba sannan ya sifantu da sifa ta rahama sifa ta tausayi shugaba dole ya zama mai tausayi kada ya zama wanda yake da tunanin gallazawa da tsanantawa ya zama na babu tausayi a zuciyarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa tausayi a cikin al'umma saboda shugabancin da Allah ta'ala ya bashi na al'umma gaba ɗaya fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik saboda rahamar da kake da ita da tausayinka da kake da shi da tausasawa ya zama na saboda rahamar Ubangiji ne ka zama mai tausasa musu da ka zama mai kaushin hali mai kaushin zuciya da duk jama'a sun watsi maka ba za ka samu kowa tare da kai ba ya zama mai adalci ya zama shugaba ne mai adalci ya zama mai karamci yana da karamci karamci shine kyautatawa wato ka ga wanda yake bukatar a taimaka masa a taimaka masa ka yi ma wannan kyauta ka taimaka ma wannan ka fitar da wannan daga wata matsala wannan shine karamci wani zai baka ka maka kokensa ka share masa hawaye sannan ka zama shuja jarimi ba wanda za a rika tsorata shi ba yana kin tabbatar da adalci inda ya kamata ya tabbatar da shi ya kasa karbo haƙƙi daga wanda ya kamata ya karbo haƙƙi daga wajensa ya kasa ma mayar wa mai haƙƙi haƙƙinsa abubuwa guda biyu dole su zama ga dukkan wani shugaba idan aka samu ɗaya babu ɗaya to yana zama matsala ga shugabancinsa wato ya zama shuja mai jarumi ne ya zama kuma karim mai karamci ne in an samu sifa ta uku ta haɗu shine alhilm ya zama mai juriya mai haƙuri mai danna zuciyarsa waɗannan sifofi guda uku su suke riƙe mulki duk sanda aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan uku ɗin to mulki yakan iya girgiza ya zama na ba jarumi ba ne to ba zai iya tabbatar da adalci inda ya kamata ya tabbatar ba zai iya karɓo haƙƙin da ya kamata ya karɓo ba mutane ba za su ji tsoronsa ba kada ya kasance ko ya kasance jarumi ne amma ba karim ba wato ba shi da karamci ba shi da ƙoƙarin ya taimaki wanda yake buƙatar a taimaka masa ya ba ma wanda yake fama da rashi ya share ma wanda yake kuka hawayensa in ya zama bai da karamci ko yana da jarumta rashin karamcinsa zai ja masa matsala ya zama halim wato mai juriya mai wato hadi ya fushi kada ya zama mai ainihin saurin fushi ko wanda idan an yi masa abu ya ce sai ya rama to waɗannan sifofi idan sun samu ga shugaba to babu shakka wannan shugaba ne da ya kamata a yi sha'awarsa ko ina ya zama ya yi jagoranci al'umma Allah ka ba mu shugabanni na gari
amin sunna amin masauro duka duka a nan muka karshen shirin a wannan ranar Lahadi sai kada ku manta za ku sauraron mu ne tare da shi da ina ji a sirrin da kuma Lahadin a ranakun Talata da Alhamis da misalin karfe 2 na rana kuma za ku aika da naku sakonnin akan lambobin waya na 0805544413 ko kuma 0707778442 ko kuma tukan 0707640455 haka zalika za ku yi aikowa ta adireshin mu na email a fatoyinrahma@yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahma a farin cikin al'umma da ke daukar nayin kawo muku wannan shiri da kuma shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalle mu babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano sai Bashir Idris Ngogo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura ana sai da rasasan da na kasance tare da ku nake cewa sai wani sati idan Allah ya kai mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.